إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 6 ga watan Al-Muharram Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 3 ga watan 9 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana haduwa a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'is na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya yi masa rahma kamar yadda aka sani a karatun mu da gabata a wancan sati mun shiga inda malam yake bayani akan bid'ul janaza bayan ya gama bayani akan ahkamul janaza yanzu ya shiga bayani akan bid'ul janaza a wancan sati mun fara bayan kawo ka'idodi da malam ya gindaya na akan waɗannan ka'idodi ne ya bi ya tsara waɗannan bid'o'i da ake samu akan abin da ya shafi jana'iza mu'amala da gawa tun lokacin yana batun mutuwa har lokacin da ya mutu har zuwa lokacin da za a kai abin ne shi ya tsaro waɗannan bid'o'in ne kamar yadda ya fada kowace bid'a ya ambata cewa bid'a ce ya kan danganta wannan bid'a ga littafin da ya tsirato wannan bid'ar a ciki kuma galibi ya fi tsaro su ne akan ainihin littattafan malikiya musamman ma ainihin na Ibn Hajj al-Madhal na Ibn Hajj kuma ka'ida shine duk wata bid'a da ya tsaro ya ambace ta baka ji ya danganta wannan bid'a zuwa ga wani ba ko wani littafi ba ya nuna shi karan kansa fahimtar sa ce yasa ya gado cewa wannan bid'a ce saboda babu ka'ida babu dalili daga Allah babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dai karanta ka'idodin da ya lissafo a waccan karatu namu kusan ka'ida akalla sun kai kusan guda 8 ko 7 da muka lissafo cewa waɗannan su ne ka'idodin da ya bi waɗannan akan su ne ya tsaro waɗannan bid'o'i din to a satin da ya gabata mun fara bayanin bid'o'in da ya kawo guda 5 wanda ake samun su kamin mutum ya mutu akwai waɗansu bid'o'i da ake yi waɗanda ana yin su ne kamin mutum ya mutu ya kawo ainihin bid'a ta farko shine ainihin yadda sashe daga cikin waɗansu mutane musamman 'yan shi'a suke kokarin cewa da zaran mutum ya mutu iyayensa za su zo akan da waɗansu tufafi irin na Yahudawa ko kuma ainihin na Kristawa don dai su batar da shi. Akwai bid'a ta biyu, mun bayani akan cewa lokacin da mutum zai zo ya mutu sai a zo a aje masa Qur'ani kusa da kansa. Dukkan wannan bid'a ce wadda ba ta da asali a cikin addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa an mutu a lokacin sa, kuma ba a taba samu wata gawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni cewa lokacin da mai shi yake batun mutuwa aje a aje Qur'ani kusa da inda kansa yake ba. Sannan kuma abu na uku shine mun bayani akan yana cikin bid'a alakantawa mutum yayi ikrari da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'annan ahlul bait, cewa yadda zaka yi ikrari cewa ka shaida cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, haka kuma sai ka yi ikrari cewa ahlul bait su ma ainihin me dole sai ka yi ikrari da su. Wa ka wannan cewa shi ma bid'a ce wadda ba ta da asali. Akwai abinda hatta a wuraren nan ana yi shine karatun suratul Yasin ga wanda yake batun mutuwa, to duk wannan ma bid'a ce ba ta da asali. Wannan mun kawo cewa ya zo a madhhal na Ibn Hajj ya tabbatar da ainihin cewa wannan ainihin bid'a ne. Haka abu na biyar da muka kawo a matsayin cewa ita ma bid'a ce shine a lokacin da mutum yake batun rasuwa sai a ce a juya huskarsa yayi ta kallon al-qibla. Wannan so da yawa ana yin waɗannan abubuwan. To dukkan waɗannan abubuwan bidiyoyi ne ba su da asali a cikin addini. Waɗannan su ne guda biyar da malam ya kawo waɗanda ake yin su kamin mutum ya rasu. To bayan wannan kuma akwai bidiyoyin da ake yi bayan rasuwa nan take. Bayan mutum ya rasu tun ma kamin akai a yi masa wanka ko a yi masa likafani, nan take akwai waɗansu bidiyoyi da ake yi. Malam zai tashi daga namba na 6 zuwa namba na 31, su ne ainihin bidiyoyin da ake yi bayan rasuwa, ma'ana bidiyoyi 25 kenan, wanda ko kuma 26 tunda waɗancan guda biyar ne, 26 kenan waɗanda ake za mu karanta a yau insha Allah. Wanda dukkan waɗannan bidiyoyi ne waɗanda ake yi bayan mutum ya rasu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya kare mu daga dukkan irin waɗannan bid'o'i da dukkan wani abin da baya da asali daga cikin littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yake cewa ba'dal wafat, bayan rasuwar mutum kuma akan samu waɗansu bid'o'i, akan samu waɗansu akidu waɗanda ake aikatawa wanda baya da asali a wurin littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine malam yake cewa bid'a ta 6 wadda ake aikatawa bayan mutum ya rasu. Malam yake cewa qaulul shi'a shine wannan, ana samun su ne ga ainihin ɗan shi'a, su ne suke kawo wa'annan. Su aqidarsu ce abinda suka yi imani da shi kenan, kuma abin baya da asali a cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda suke cewa dangane da wannan shine al-adamiyyu yanjis bil mauti illa al-ma'sum, cewa duk wani dan adam da ya mutu ya zamo najasa ne shi, illa al-ma'sum sai wanda ke da isma. Yanzu mu abinda muka sani cewa masu isma sune annabawan Allah da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam, sune masu isma. Amma su a wurin su ba wai waɗannan kawai suka tsaya ba, a'a su waye masu isma shine ainihin shuwagabannin su. Ba na shuwagabannin su idan suka mutu su waɗannan ba najisa bane, amma duk waɗanda ba su ba, wanda bai da isma idan ya mutu shi ya zamo ainihin najisa. Shi yasa malam akasa da yasa nan ba sai ke cewa ya'ani a immatu shi'a fa innahum ya'taqiduna fihi al-isma, abinda suke nuhi al-ma'sum sune ainihin shuwagabannin su na shi'a, saboda su a nasu aqidan waɗannan shuwagabannin nasu wurin isna ashara din nan guda 12 din nan da suke magana, to waɗannan ma su ma ma'sumai ne, yadda annabawa suke ma'sumai, yadda manzannin Allah suke ma'sumai, su ma ma'sumai ne. To kaga wannan kawai ainihin bid'a ce ba da asali a cikin littafin Allah. Wa shahid, da kuma shahidi, cewa shahidi shi ma ba najisa bane. Wa man wajaba qatluhu, da kuma dukkan wanda ya wajabta a kashe shi, ma'ana yayi laifi da za a yi masa haddin kisa a kashe shi. Faktasala qabla qatlihi, sai je wanka kamin a kashe shi, fa kutila lizalika sababu bi ainihi, kuma sai aka kashe shi da wannan ainihin laifin. Suka ce shi ma ba najisa bane. Idan masumai suna nufin shugabannin su, shahidai da kuma wanda aka yanke wa hukuncin kisa, amma kuma yaje yayi wanka kamin a kashe shi, suke ganin cewa wannan shi ma ainihin me, shi ma ba najisa bane. Malai yake cewa unzur hadith al-awwal min al-mas'ala, amma ka dubi hadisi na farko da muka kawo a mas'ala ta 31, zai baka nuna, zai nuna maka cewa wannan ainihin ba gaskiya bane, wannan ainihin ba daidai bane, wannan magana ce wadda ba gaskiya bane. Idan muka koma a mas'ala ta 31, inda malam yayi maganarsa kusan ashahi na 53, wannan hadisin da malam yake magana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ghassala mayitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda, wanda duk ya ainihin wanki mamaci to yaje yi wanka, sannan kuma ainihin wanda ya dauke shi, ma'ana aka dauke shi tare da shi zuwa kabarin sa, to yaje sake yaje yi alwala. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada. To kaga wannan karar yake cewa ya sha bamban da abin da su suka fada anan. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi duk kowane irin mamaci ne babu istisna, babu istisna, duk wanda ya wanke shi yaje yi wanka, sannan kuma duk wanda ya dauke shi yaje alwala, ba tare da ainihin istisna to gaciya cewa banda wani banda wani banda wani ba. Amma su da suka zo sai suka cewa banda masumai suna nufin shugabannin su, banda shahidai, banda wanda aka yanke ma hukuncin kisa, amma yaje sauri yayi wanka kamin a kashe shi, kuma aka kashe shi da wannan laifi, to shi ba najisa bane kamar yadda su suke fada. To kaga wannan ya saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo a nashi hadisin, ya sai an samu shan bamban. To saboda haka wannan yake tabbatar da cewa wannan bid'a ce, ba su da asali a cikin addinin Allah, saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shike da asali, shine addini, shine abinda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, shine abinda Allah madaukakin sarki ya umurni cewa al'umma su rika. Amma duk wani abinda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu shakka ba abinda ya kamata illa ayi watsi da wannan abin, don ba addini bane. Abna bakwai ba na annabi kenan daga cikin wannan ainihin babin, yake cewa yana daga cikin abin da yake bid'a ne wa'anda wa'an suke aikatawa, shine ikhrajul kha'id wan nufasa wal junub min indi, shine akwai wa'anda suke da aqidan cewa idan mutun na bayan mutun ya rasu, duk macen da take da jinin haila to a fitar da ita daga cikin wannan ɗakin, kada ta zauna wannan ɗakin. Duk macen da take cikin jinin biki kada ta zauna wannan ɗakin, ko tana ciki a fitar da ita. Sannan duk mutumin da ke da janaba, to koda ainihin mamacin ya rasu ne yana ciki, to a fitar da shi daga cikin wannan ɗakin. Wannan yana daga cikin abinda wa'ansu suke ainihin ɗauka a matsayin cewa lallai ne ai haka. Shine malam yake cewa to wannan karan kansa bid'a ce, saboda me? Babu wani abinda aka samu dangane da haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada dangane da haka shine a lokacin da aka je shigar da ainihin mamaci kabarinsa, shine abinda waɗanda suka fi dacewa su shigar da shi kabarinsa su ne danginsa, ‘yan uwansa na kusa. Su ɗin ma sai aka ce to duk wanda ya san cewa ya riga ya yi mu'amalar aure da matarsa a cikin wannan daren, ko da ko ya riga ya wanka ne, to ba da shi ba, shi ba zai wannan ba. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan, kuma abinda muka karanta kenan a cikin wannan littafi. Amma cewa idan mutum ya rasu, ba daman mace mai haila ta shiga inda yake, ba daman mace mai jinin biki ta shiga inda yake, ba daman mutumin da ke da janaba ya shiga inda yake, to wannan duka baya da asali a cikin addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu faɗi haka ba, babu wani ainihin malami na ƙwarai wanda aka sani wanda ya tabbatar da haka cewa hakan addini ne, haka sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu sun cewa wannan bid'a ce ba daidai bane. Kada ka zo ka ci karo da irin waɗannan masu wannan aqida, masu waɗannan fatawar, to ka tabbatar da cewa kuskure dai ba daidai bane, baya da asali a cikin addini kuma bid'a ce. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Abu na takwas, malam ke cewa tarku shughlu mimman hadara al-khurujul ruh al-mayit hatta yamdi alayhi sab'ata ayyam. Yace yana daga cikin bid'a da ma ainihin Ibn Hajj ya kawo a cikin littafinsa wanda ake cewa al-madhal. Yace tarku shughul, barin dukkan wani hidima, kasuwanci ne, zuwa gona ne, zuwa office ne, zuwa ina ne, duka a bari gaba daya. Mimman hadara khurujul ruh mayit, duk wanda yake nan lokacin da mamaci rayuwarsa ta fita, ma'ana dauki cewa mai jinya, wanda ke jinyansa to yana nan wurin mamacin har lokacin da rayuwarsa ta fita, ko irin waɗanda suka zo gaisuwa din nan suna nan har lokacin maddin mutun na nan inda mamacin yake, ko ɗakin da yake a lokacin da rayuwar wannan mamacin ya fita. To a nasu aqidan shine cewa kwata-kwata dole ne duk wani hidima nashi ya bari sai ya kai kwana bakwai ba tare da ya wani hidima ba. To duk wannan ainihin me ba shari'a bane, baya da alaka da addinin Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadi haka ba. Amma waye tabbatar da cewa wannan bid'a ce ta farko kamin shi malin ya fada? Wannan shine Ibn Hajj dan Malikiya ne, wanda ke a cikin littafinsa Al-Madhal. Ka duba juz'i na uku, shahi na 276 zuwa shahi na 277. Ibn Hajj a cikin littafinsa Al-Madhal ya tabbatar da wannan. Ka san ko Ibn Hajj shi ma dan Malikiya ne. To saboda haka anan ne malam ya tsiraito wannan magana, cewa akwai waɗanda suke da wannan aqida. Shikenan ba za a yi me, ba za a yi wani hidima ba, kawai za a ci gaba da zama juyayi har sai bayan kwana bakwai, sannan a je a ci gaba da harkokin kasuwanci zuwa office menene da sauransu. To wannan ya saba wa shari'a, ba shari'a bane. Bal abinda nan ba cika yin irin wannan ba anan. Amma abinda ake yi na wanda ya kama da wannan shine irin wannan zama makoki da ake yi, wanda mun bayanin sa a lokacin da muke karatu ahkamul janaiz din. Saboda haka wannan babu dalili na cewa dole idan wani dan uwansa ya mutu, kaninsa ya mutu, wansa ya mutu, mahaifinsa ya mutu, wane ne ya mutu da sauransu, a ce dole dole ne sai yayi zaman wannan makokin, sai an zo an shimfida tabarma a kohon gida, an yi ta zama, an yi ta dafe dafen abinci, ana fitowa da shi waje. Wannan ba shari'a, shari'a ba ta yi umurni da wannan ba. A cikin ma mai bal sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Aisha da sauransu duk sun ce suna daukan wannan a matsayin ainihin me anniyaha, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace Allah ya la'anci mai yin haka. To kaga abinda ake yi kenan ainihin anan. Na'am, an hankawa da cewa ai to mukan zauna ne saboda karban gaisuwa, saboda tunda idan mutun yin aka ce a wane ai masa rasuwa, zai tashi ta kanas ta gidansa ya je karban gaisuwa a wurin. Na'am, idan karban gaisuwa ne wannan ba zai wajabtar da shi ba, saboda ka'ida ta ta'ziya ba lalle bane sai dole dole sai ka je inda mai shi yake, musamman ma a wanga lokaci da muke ciki yanzu. Kana iya fidda waya ka kira shi, wani naji an ce ai maka rasuwa, ai hakuri, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya masa gafara, Allah ya sa ya huta. Wannan in ta'ziya ne ka sauke wannan ka gama. Saboda haka ba lalle bane dole sai an zauna. Idan ana haduwa a masallaci, in an hadu da masallaci ayi ta'ziyan, duk inda ake haduwa, in a shago ake haduwa ayi ta'ziyan, in a kasuwa ake haduwa ayi ta'ziyan, in a office ake haduwa ayi ta'ziyan, duk dai inda aka hadu ayi ta'ziyan. Kada mu dauka cewa lalle lalle dole sai an zauna din. Kada kaga cewa wani bai zo ya gaishe ka a gida ba, ya gamu da kai a hanya ya maka gaisuwa, ya gamu da kai a office ya maka gaisuwa, ya gamu da kai a masallaci ya maka gaisuwa, kaga kaman cewa bai kyauta maka ba. A'a, wannan ko alama babu shi. Saboda shari'a bata daura dole dole sai an je gidan a yi gaisuwa ba, bal ma ainihin koda ba a gida bane za a yi haka. Adam mun kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da diyar Zainab da diyarsa danta ya rasu, ta aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal kawai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aje a ce mata ainihin me ta hakuri ta nemi ladan wannan rashi a wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shike da abinda ya karba kuma shike da abinda ya bada saboda haka ta hakuri ta nemi ladan wannan abin a wurin Allah madaukakin sarki abinda manzon Allah ya ce aje a gaya mata kenan sai da ta matsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ji to mai zaka fahimta anan ashe asali koda ta'aziyan ma ba lalle bane sai ka je kohon gidan mutum ba lalle bane sai ka je inda yake ko kuma inda suka shirya a zaman makoki ha duk inda aka hadu da kai aka yi maka ta'aziya ka dauka an yi ta'aziya kuma ya wadatar kuma ya isa kada ka dauka cewa ba a yi maka daidai ba tunda ba a same ka gida ba ba a kyauta maka ba tunda ba a je lokacin da kuke zama makoki ba ko kuma a ce a'a ba a yi ta'aziya bayan wucewa kwana uku duk ahkamul janaiz mai bayanin wa'annan duka gaba daya ba sunna bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ainihin koyarwar manzon Allah bane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai haka ba saboda haka mu abinda muke samu ainihin anan kenan saboda haka kowa ya wadatu da abinda shari'a ta riga ta tsara abinda aka sani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yafi zamowa bisa ga tsawwala makamu abinda shari'a bata daura mana ba da'am in ka je gidansa kai masa ta'aziya ba muna nuhin cewa wannan abun haramun kai ba a'a amma dai abinda muke fahimta shine so da yawa mutane na fahimtan cewa in ba an je gidan bane kaman ba a yi musu ta'aziya ba to kaga inda matsalar take amma ba laifi bane don ka je gidansa kai masa ta'aziya to amma kada a dauki abin cewa lalle dai dole sai an yi haka daukansa cewa dole sai an yi haka to wata bid'a ce wanda aka bullo da ita amma inda zaka je gidan kai masa gaisuwa ka sallama masa ya fito kai masa gaskiya wannan ba kai laifi ba kai masa addu'a ka bashi hakuri wannan duk ba kai laifi ba amma a daura shi cewa in baka je gida ba baka yi ta'aziya ba in kuka hadu masallaci kai masa ta'aziya ba kai ba in kuka hadu a office kai masa ta'aziya ba kai ba in ina kuka hadu a kan hanya ne kai masa ta'aziya ba kai ba to wannan kuskure ne wannan wata bid'a ce wanda aka shigo da ita a cikin addini bai dace ba saboda haka wajibi ne mu fahimci wannan to su anan sun ma wuce nan gaba daya su ana su akidan shine cewa duk mutumin da ke halarce lokacin da wannan mamacin ya rasu to duk wani hidima nashi gaba daya dole ya dakatar da shi sai bayan kwana bakwai sawa'un dan uwan mamacin ne ko ba dan uwan mamacin bane dole ya dakatar da wannan hidima nashi bai zuwa gona bai zuwa office bai zuwa ainihin wurin kasuwancin sa bai zuwa ko ina nashi gaba daya sai dai ya dakatar da komai sai bayan kwana bakwai wannan ita ce akidar su to wannan ne mallam ya kawo cewa wannan baya da asali a cikin addini wannan ainihin me bid'a ce ba ta da asali a cikin addini a yau idan aka yi min rasuwa dan uwana ya rasu na tashi na je kasuwa babu wanda ya isa ya ce min abinda nayi haramun ne nayi saboda haka mu fahimci haka balle a ce ainihin da dan uwa da wanda ba dan uwa ba in dai yana nan lokacin da mamacin ya rasu shikenan haramun ne gare shi gaba daya har kwana bakwai ya fita wani hidima nashi to kaga wannan bai dace ba wannan kuskure ne ya kamata mu fahimci addini yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda duk inda zaka karbi addinin nan da kowa zaka yi koyi in dai ba da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba ka bata makanka lokaci kai aikin banza babu wani lada da zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa min fa huwa radd man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta fada saboda haka dukkan abin da zaka karba a matsayin addini a matsayin zaka bauta wa Allah da shi to ka karbe shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai shi kai addini in kai shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai kai addini kuma Allah zai baka lada akan haka amma duk wani abin da kai sabanin abin da manzon Allah yayi sabanin abin da ya koyar da sahabbansa to wannan abin ka bata makanka lokaci ne babu lada ka kashi dukiya ne akan banza babu lada akan sa Allah madaukakin sarki ya kare mu to saboda haka wannan na takwas kenan daga cikin bid'o'in da ake yi ko kuma na uku daga cikin bid'o'in da ake yi bayan an mutu abu na tara ko kuma na hudu bayan ainihin mutuwar mamaci i'tiqadu ba'duhum anna ar-ruha al-mayyit tahumu hawla al-makan allazi mat akwai masu kudurta cewa da zaran mutun ya mutu ruhinsa rayuwarsa zai ta zagayin inda ya mutu din nan har zuwa wa'ansu kwanuka wala Allah shine mutanen mu anan kila suke ce masa zai zama fatalwa yazo a kohon gidan ko yazo a rufin daki ko a menene da sauransu wala Allah shine mutanen mu suke wa'annan annan to amma dai duk wannan baya da asali a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa da zaran mamaci ya rasu ya danganci waye shi mu'mini ne ko kuma munafiki ne ko kuma kafiri ne idan mu'mini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ana fitar da rayuwarsa mala'ikun da suka fitar da rayuwarsa duk za su dauki rayuwar nan ne har zuwa sama su je a buda ai ta su ta sallama ana buda musu kofofi har sai sun kai ainihin saman bakwai haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kenan idan kuma ainihin munafiki ne ko kafiri da zara an fisge rayuwarsa daga cikin jikinsa za a yi sama da rayuwar sai lokacin da aka kai sama ta harko za a bude mala'ikun sama ta harko su ce wane ne wannan wani irin rayuwa ne mai tsananin wari akan haka sai a ce rayuwan wane ne dan wane a ambace shi da mafi munin sunansa daga can za a wurgo rayuwarsa zuwa kasa to kaga batun cewa idan mutun ya rasu rayuwarsa za ta tashawagi ko kuma za ta take wayan wannan inda ya rasu har zuwa wayan su lokaci har zuwa wayan su kwanuka to wannan abu ne wanda yake baya da asali a cikin addini wannan bid'a ce wanda aka kawo a cikin addini wanda bai dace mu yadda da wannan bid'a ba bai dace mu imani da su ba abu na goma ko kuma na biyar daga cikin ainihin ba abin da ake bayan mutuwa ibqa'ul shum'ati indal mayyit laylata wafatihi hatta subh shine akwai wa'anda suke da akida cewa idan mutun ya rasu misalin irin rasuwa a cikin dare haka to dole ne a kunna fitila a bashi a wannan ɗakin ba za a kashe fitilan ba har sai me har sai gari ya waye to wannan ma baya da asali a cikin addini za a dauke shi cewa lallai ne ba za a kashe fitila ba ai ka san misali abinda sunna ta koyar da mu shine idan mutun yaje ya kwanta to idan zai bacci ya kashe fitila wannan ita ce sunna abinda sunna ta koyar da mu kenan ya kashe fitila to sai suke cewa amma idan a wannan daren wani mamaci ya rasu a cikin wannan ɗakin yana cikin wannan ɗakin to ba za a kashe wannan fitilar ba har sai gari ya waye sai a bar fitilar nan haka in lantarki ne in ainihin wannan kandul ne in ma ainihin wannan a ci balbal ne in ma wannan fitilan kwai ne dole a bar shi nan har sai gari ya waye to labazin cewa dole a bar shi nan to shine bid'a ɗin in ka ga dama cewa ba dole bane kawai ganin rayuwarka dai ka bar fitilan to wannan sai dai a ce ka saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo cewa idan za a kwanta a bishi fitila to amma ka dauke shi a matsayin cewa lalle dole ne a bar shi nan to shine malam yake cewa wannan baya da asali a cikin addini ba gaskiya bane ba dalili babu ainihin qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ina malam ya samu wannan abun yake cewa ya samu shi ne a madkhal na Ibn Hajj wanda yake dan malikiyya ne yana cikin littafin sa madkhal juz'i na 3 shahi na 236 Ibn Hajj ya kawo maganan a cikin littafin sa yake cewa wannan bid'a ne bai dace ba saboda haka bai kamata mutane su yadda da wannan ba abu na 11 yace wad'ul ghusn al ahdath fil ghurfati allati mata fiha shine sanya ghusn al ahdar danyen aje a samu reshen ice mai ganye danye a zo a aje shi na a dakin da wannan mamacin ya rasu duk akwai wa'annan kaga dukkan wa'anga akidodin da champion duk da yawancin su basu zo mana nan ba amma abinda ake tabbatar maka cewa dai ko a nan ko a wa'in su kasashe dai akwai masu wa'annan akida shi yasa kaga malamai suka fito da shi a cikin littattafan su kai da Allah madaukakin sarki ya kare ku duk irin wa'annan bid'o'in basu zo inda kuke ba to ku zauna da shiri ku ci gaba da karantarwa saboda ainihin me kada ainihin irin wa'annan bid'o'in su shigo in ma sun shigo ka tabbatar da cewa ba shari'a bane ba addini bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba wannan kenan abu na gaba qira'atul qur'an inda almayyit hatta yubashir bi ghusli akwai wa'anda suke da akida cewa da zaran mutun ya rasu shikenan sai a zo a zauna ko a kewaye shi ko a zauna gehin sa ana ta karatun qur'ani ai ta karatun qur'ani har sai lokacin da za a je ai masa wanka dukkan wa'annan aqidun dukkan wa'annan dabi'un dukkan wa'annan champion akwai su to dukkan wa'annan ba addini bane, ya saba wa addini. Idan muna cewa ba addini bane, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba, sahabban manzon Allah da suka yi karatu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daliban sa na harko ba a taba samun wanda yi wannan ba. To idan ko aka ce duk addinin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ciki, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ciki, ba su yi shi ba, ba su koyar da shi ba, to kaga kai zalunci idan ka ce ma wannan abun addini ne. Saboda kai ka san cewa idan ana magana addini, to ana magana annabi, ana magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ce kuma a kawar da su gehe ko ba su yi ba, ko babu wani dalili, babu wani ijma'i akan sa, to kaga wannan kai zalunci ka ce ma wannan abun addini ne, ka ce za a yi. To yana daga cikin abin da suke yi shine qira'atul qur'ana inda almayyit hatta yubashir bi ghusli, har lokacin da za a je a yi masa wanka sai a yi ta karatun qur'ani a wurin, da sunan ibada, da sunan takarrubi zuwa ga Allah madaukakin sarki. To duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya mu sani cewa ya saba wa ka'ida, ba addini bane. Saboda su da yawa abubuwa sukan ta shigowa da sunan addini, da sunan ainihin sun Qur'ani, da sunan sun addini ko sun annabi sallallahu alaihi wasallam, alhali kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba. Mun fahimci cewa dukkan wani abin da ya shafi harka ta ibada, wanda ya kamata mutane su tantance tsakanin bambancin ibada da kuma mu'amala na yau da kullum, duk abin da aka ce ma ainihin ibada ne, to ka'ida kawai me yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi, yadda suka yi haka za a yi shi. Idan ba su yi ba kada a yi. Amma mu'amala na yau da kullum, kasuwancinmu, nomanmu, hidimominmu da sauransu, mu'amaloli dai wanda muke tsakaninmu da juna, to wannan abin da ake tambaya idan abu ya fito sabo, sai a tambaya cewa shin abin shari'a ta haramta ko ta halatta, wannan mu'amala ce. Nan ake tambayan cewa abin haramun ne ko makaruhi ne ko kuma ainihin a'a halas ne. Amma in dai abu da aka ce ibada ne, bangaren ibada ne, sallah ne, azumi ne, zakka ne, mu'amala da gawa ibada ne, addu'a ibada ce, zikri ibada ne, to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi? Wannan shine abin da ake duba. Amma bangaren mu'amala, to shari'a ta haramta ko bata haramta ba? Don idan ka samu mutane na waɗansu mu'amala da kila ba a yin su a kasan ku, ba a yin su a garin ku, to ba za ka ce wannan abun haramun bane tunda ba a yi a kasan ku, dole sai shari'a ta tabbatar da cewa abun haramun ne koko ba haramun bane. In shari'a bata tabbatar da cewa haramun bane, shikenan mutane za su ta yin kayan su, babu wanda ya isa hana musu wannan abin. Sai lokacin da shari'a ta ce abun haramun ne, sannan dada su dakata su bar wannan abin. Amma harkan ibada, to wannan kam babu wannan a ciki. Abinda ake duba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi, shikenan. Batun cewa kaza haramun ne ko ba haramun bane bai mata su ba a wannan bangaren. Da yawa mutane kan samu wannan kuskure akan wannan abin, akan irin waɗannan abubuwan. To mu sani cewa abubuwan bangarori ne guda biyu, ɗaya mu'amala, ɗaya ibada. Ibada babu wani kace na ce babu wanda ke da hannu, sai abinda annabi ya ce, abinda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi. Mu'amala kowa na da ikon yayi abin da ya ga dama, kamin shari'a ta ce abin haramun ne, da zaran shari'a kuma ta ce haramun ne, shikenan sai a bari. Wannan shine abin da ya kamata mu gano anan. Abu na 13 ko kuma na ainihin na 8 a cikin wannan babi shine ma ne yake cewa taklimul azafirul mayit wa khalqul ahna, yake cewa yana daga cikin abin da waɗansu ke yi, cewa idan mutum ya rasu, dukka ainihin akaifarsa sai an yanke masa, idan akwai akaifan kilan fi tsawo kumbansa kenan sai an yanke. Wa khalqul ahna, da kuma ainihin haske gashin mara, cewa duk sai an haske su. To wala yake cewa wannan ma bid'a ne, baya da asali a cikin addini. Da zaran mutum ya rasu, dukkan waɗannan abubuwan nashi abin masa abinsa, ba sai an yanke masa akaifa ba, ba sai an haske masa gashin mara ba, ba sai an haske masa komai ba, a bar shi da kayansa haka ne. malam yake cewa wannan bid'a ne, ina ya samo shi, wane ne ya fara fada kafin malam ya fada? Malam yake cewa ka duba a cikin littafin Mudawwana na Imam Malik, ya tabbatar da cewa wannan abun ainihin bid'a ne. A littafin Mudawwana din ka dubi juz'i na dan shahi na 180, ya zo da shi cewa wannan abun bid'a ne. A can ne shi malam ya kwafo ya samu, saboda haka ba shi ya fara fadan wannan magana ba, ka san da haka. Kuma bayan haka ya zo magana ta zo a cikin madhal na Ibn Haj, shi ma dan malikiya ne, a juz'i na 3 shahi na 240 daidai maganan na ciki. Saboda haka shi ma ya tabbatar da cewa yin haka bid'a ne, yin haka bai dace ba. Don mutun ya mutu a ce sai an yanke masa akai fassa, sai an haske masa gashin mararsa, dukkan wannan ba addini bane, baya da asali a cikin addini. Abu na gaba shine idkhalul qutn fi duburihi wa khalqihi wa anfi, shine akwai wayanda suke da aqida cewa idan mutun ya rasu dole sai an sa masa auduga a cikin ainihin duburarsa, sai an sa masa auduga a cikin makoshin sa, sai an sa masa auduga a cikin hancin sa. To duk wannan baya da asali, babu wani hadisi wanda ya tabbata ingantacce, wanda ya tabbatar da cewa ana yin haka. Saboda haka wannan babu shi. Ga alamomi nan da malam yasa, abin da yake nufi da alamomin nan shine wancan ainihin marja'i na sama wani ne, shine ainihin Mudawwana na Imam Malik, da kuma ainihin mai madhal na Ibn Haj. Wannan abin da yake nuna maka da wa'annan alamomin da ya sake ni, yana nuna maka wannan maganan ma yana daga cikin, yana cikin Mudawwana na Imam Malik, kuma yana cikin ainihin madhal na Ibn Haj. Duka an kasa kuma a wannan shafukan da ya bada, Mudawwana juz'i na farko shahi na 180, madhal juz'i na 3 shahi na 240. Duk in ka je zaka samu waɗannan maganganun guda biyu, sun tabbatar da cewa wannan ba addini bane, sun tabbatar da cewa wannan bid'a ne. Abu na 15, malam ke cewa ja'alat turabu fi aynil mayt wa qawlu inna zalika la yamla'u ayna ibn adam illa turab. Na 15 ko kuma na 10 a wannan babi, malam ke cewa bid'a ce kamar yadda waɗansu suke yi ko suke ainihin i'tikadin cewa haka ake yi, shine ja'alat turabu fi aynil mayt. Da zaran mutum ya mutu, kamin a je a binne shi, sai a zo da ainihin ƙasa, sai a zuba a idanuwarsa. Wa qawlu inda zalika, sai su ce a lokacin da suke zuba wannan ƙasar, cewa la yamla'u ayna ibn adam, ba abin da ke cika idon ɗan adam illa turab, sai ƙasa. Duka wannan yana daga cikin aqidar da ake yi. Shi ma ina aka samu wannan magana? Asalin maganan ba na malam bane, tunda ya kawo cewa yana cikin madhal ne, juz'i na 3 shahi na 261. Idan ka koma madhal na Ibn Haj, ya zo da wannan, kuma ya zo da shi ne a matsayin shi ma karan kansa ya tabbatar da abin bid'a ne, ba addini bane. To a can ne malam shi ma ya kwabo ya kawo ya tabbatar da shi ainihin akan haka. Dan shi yasa tun a farko ka'ida ya baka ka'ida cewa duk wata bid'a da ya kawo maka, sai ya nuna maka ga inda ya kwafo abin, don kada ka aza ko cewa fahimtarsa ce ko ra'ayinsa ne akan haka. A'a, ga inda shi ma ya kwafo abin, wala Allah ka yadda da wannan malami. Saboda haka abin sai hankalinka ya kwanta, ko kuma ka samu kwanciyar hankali kada ka cewa an zo da sabon abu akan haka. Saboda haka shi ma wannan magana yana cikin madhal, ya kawo shi a matsayin cewa bid'a ce. Abu na 16, tarku ahlul mayit al'aql hatta yafragu min dafnihi, yana daga cikin aqidar da wa'ansu suke da shi, cewa da zaran an yi rasuwa a gida, to iyalan wannan gidan ba za su taba cin abinci ba sai bayan an binne mamaci. Za ka yi mamaki, ko kuma za ka ce to ai lokacin nan ko ba ma a ce ba suna cikin tashin hankali, suna cikin menene, ya za su zo su ci abinci? To ai abinda ake son ka fahimci cewa ba fa addini ne yace su yi haka ba. Na ba ta fahimta abinda ake son ka gane, don baka ci abinci ba sai da aka bine, ba wanda yace kai haramun, amma ka fahimci cewa fa ba addini bane. Addini bai umarni da haka cewa idan aka yi mutum rasuwa kada ya ci abinci sai bayan an binne mamacin ba. A'a, wallahi ana ma rasuwa, mahaifiyarka ta rasu, matarka ta rasu, kaninka ya rasu, wanka ya rasu, kana jin cewa ya rasu, a shari'ance, a musulunce ba laifi bane ka jawo kwano abinci ka ci abinci. Ba babu wanda ya isa ce baka da imani, don wani zai ce baka da imani duk da rasuwan ga da aka ce an yi, amma kuma baka da hakka samu daman cin abinci. A wannan ba rashin imani bane, saboda shari'a bata ce ayi ba. Saboda haka in ka ci abinci ba wanda ya hana maka,
duk wanda zai ci abinci kada a hana masa cin abinci, kada a azabtar da mutane da abin da Allah madaukakin sarki bai azaba musu ba. Wani na nan kila sanda za a zo masa da labarin rasuwar ya damu ma ya samu abinci ya shiga cikin bala'in yunwa. To kaga ba dabi'a bace ta addini, addini ta ce masa to shikenan, ba ko da haka din ma ba zai ci abinci ba sai bayan an gaba binnewa. Zai yiwuwar haka ne aka yi rasuwar, kuma kila a ce ba za a binne shi ba sai gobe da safe. Gobe da safin ma kila a wasu wurare sai a ce a ba za a binne shi sai wane ya zo, kila wane sai ya fito daga binnin kabi, wane sai ya fito daga ina ne, a ce sai ya zo sannan za a binne shi. Kuma a ce duk wancan lokacin tun cikin dare tun da yamma bai ci abinci ba washe gari sai wani ya fito daga binnin kabi, sai ya fito daga wani wuri sannan a zo da shi sannan ya ci abinci. To kai ga san daga jin wannan irin ba dabi'a bace ta addini. Addini ba zai azabtar da mutum akan wannan ba, ba zai daura mutum wannan na wanda ba zai iya ba. Saboda haka abinda muke faɗa nan shine ba muna cewa dole a ci abinci bane, a ba wani dole cewa a ci abinci. In kaga dama da kaji an yi rasuwa ka yi ni baka ci abinci ba, amma ka sani cewa fa ba wai saboda rasuwar ne abba ka ci abinci ba, kawai baka ga daman cin abinci bane ko baka da sha'awar cin abinci ba, kuma ka san cewa ba addini ne ya daura maka wannan ba, kai kawai ka daura maka kanka wannan ya rige gare ka. Amma a addinance kan babu maganan cewa idan mutum ya mutu iyalansa mutanen gidansa ba za su ci abinci ba sai bayan an binne shi, wannan babu shi gaba daya. Balle ma a tsari ma na ainihin na addini ai ana son duk mutumin da ya rasu a tabbatar da rasuwarsa tukun kamin ma a dauke shi akai a binne, ba wai da an ce ya rasu shikenan a kwasa a je a saka cikin rami ba, a'a ana son a tsaya a tantance a tabbatar da cewa ainihin me ya rasu din ne. Bal ma ana iya ba iyalansa dama in suna iyawa in suna iya jurewa su zo su sumbace su su zo su yi ban kwana da shi, wannan duka shari'a ta tabbatar da ainihin haka. In suna iyawa in zuwa wurin ba zai haddasa wani wata matsala ba, kuma kada a zo ba ta su za ta zo ta yi sumbace da mai takaba kuka kuma ta kama wayo Allah, to kaga wannan bai yi ba. Amma in za ta iya jurewa in za ta iya komai shikenan iyalansa su zo su kalle shi, bayan an ruhe shi ma su kware zanin su kalle shi su yi masa kallo na ƙarshe shikenan tuci, duk wannan shari'a ta yadda da wannan. Saboda haka kuma a ce dole dole sai an gama binne shi sannan a ci abinci da sauransu, to mu sani cewa ba shari'a bane. Mun ji ya ce nan minhu, abinda yake nuna da minhu shine wancan addamiri ya'udu ila akrabil mazkur fil jumla, yanzu wani littafi aka ambata nan nan take shine madhal. To wannan minhu din wannan damiri na hu yana koma ga wannan littafi na madhal ne, ma'ana tamkar yana cewa ne ka duba madhal jiz'i na uku shahi na 276 zaka samu wannan magana, shi ma ya kawo shi cewa wannan ba addini bane, wannan bid'a ce bai dace ba. التزام البقاء هنا الغداء والعشاء yake cewa lizimtan kuka da zaran gari ya waye ko kuma lokacin da aka kai maranci, a ce wata al'ada ce wanda yake kila ya rasu tun war haka an yi kukan da shari'a ta amince da shi, akwai kukan da shari'a ta amince, kukan da mutum zai ya zubar da hawaye bai fadi wasu maganganu na banza ba, wannan ba laifi bane a shari'a. To ya irin wannan a yanzu sai a ce kuma al'ada ne, duk da yake yayi wannan yanzu an bashi hakuri ya sauka, a ce kuma al'ada ce gari na wayewa dole ya jinjina kuma ya ji, dole ya dan koka kuma in kuma aka kai marance dole ya dan koka kuma. To irin wannan duka shi ma ainihin ne kuskure ne, bid'a ce, kamar yadda ainihin mai madhal ibn haji ya faɗa, kamar yadda na faɗa ɗazu, waɗannan alamomin suna nuna alama ne na wancan littafin da ya ambata na madhal jizi na uku shahi na 276. Haka na kallon lokaci yayi, to na'am sai mu aje a wannan matsala ta namba na 17 kuma na 12 a wannan babin na abinda ake bayan mutuwa. Dukkan waɗannan abubuwan da muke faɗa ko kuma duk abubuwan da ake kawowa, ma'ana kokari ake yi kowa a gudu tare a tsira tare, kada a je a ɗaura ka akan wani abu kai ta yi kana sauraron cewa kai kana ibada ne, kana sauraron cewa za ka samu lada, ka je lahira kuma ka samu akasin haka. wannan shine abin da ake faɗa. Saboda haka mu yi kokari duk yadda muke son ainihin mamatan mu, duk yadda muke son ƴan uwan mu, ba son su bai kai san da muke wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To ashe ko tunda haka ne dole ne me yaya manzon Allah yayi? Alaman kana son mutum shine hatta zaka yi kokarin kwaikwayonsa ta wurin maganarsa, za ta kai kokarin kwaikwayonsa wurin sa tufarsa, bal ma wurin tafisa da sauransu. Wannan alama ne na cewa kana son sa sosai sosai. To amma ba alaman so bane ka ce kana son manzon Allah ko kana son wani amma kuma kai ta saba masa, shi ga yadda yayi amma kuma kai kai wani abu na daban, ba alaman so bane. Saboda haka mu yi kokari mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sune Allah madaukakin sarki ya tabbata ya bamu garanti cewa babu matsala, duk abin da suka yi babu matsala ainihin akan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk abin da suka yi ijma'i akan sa, addini ne babu shakka ainihin akan sa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am, muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin zukatan mu. Kurakuran da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah ya ganar da mu gaskiya kuma ya bamu ikon tabbata akan gaskiyan, ya ganar da mu ƙarya ce kuma ya ƙare mu daga aukawa cikin wannan ƙaryan. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya. Mamatan mu Allah jikan su, Allah rahamshe su, Allah sa sun huta, Allah sa aljanna ne makoman su. Mu da muke baya muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani. Shugabannin mu Allah shiryar da su, Allah daura su akan hanya madaidaiciya. Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai, Allah ka ba su iko mana adalci, mu ma ka ba mu iko musu da'a kamar yadda shari'a ta tanada. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa, dukkan rigingimu da fitintinu da muke fama da shi a wannan ƙasa Allah ka yaye mana su. Masu tayar da waɗannan rigingimu Allah, in masu shiruwa ne Allah ka shiryar da su, in ba masu shiruwa bane Allah ka yi mana maganin su. Ya Allah muna roƙonka wannan zaɓin da ake tinkara, muna roƙonka Allah ka sa zaɓin nan ya zo lafiya, a yi shi lafiya, a kammala shi lafiya. Allah ba mu da ƙarfi, ba mu da dubara, kai ne alimul ghaibi wash shahada. Allah kai ka san menene didi, kai ka san waye kake nufin ka gyara ƙasan nan da shi. Allah muna roƙonka ka ba mu shi, muna son shi ko ba mu son shi. Allah duk wanda ka san cewa sanadiyarsa ƙasan nan za ta gyaru, ƙasan nan za ta zauna lafiya, Allah ko daga ina yake, ko daga ina ya fito, Allah ka ba mu shi kuma ka tabbatar da wannan abun, ƙasan nan ta zauna lafiya. Dukkan wanda yake ainihin ƙasan nan za ta ƙara lalacewa sanadiyarsa, Allah ko muna son sa, Allah kada ka bashi wannan mulkin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.